daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25-19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan kuma muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage. Muke farin cikin sake kasancewa da ku. To, bayan da dan takarar gwamna karkashin jami'ar PDP a zaben jihar Zamfara, Bello Mutawalle ya zama zababben gwamna sakamakon wani hukunci da kotun koli ta yanke wanda ya soke daukacin kuri'un da APC ta samu a zaben da aka yi. Ko wadanne batutuwa Mutawallen zai fara tinkara?
Sana a fanni na tsaro za mu fara tabbatar da cewa mun samu tsaro cikin kankanin lokaci da ta Ubangiji Allah. Idan muka samu tsaro, to duk wasu abubuwa masu sauki ne zuwa gare mu.
Za kuma ku ji abin da mazauna birnin Lagos da ma masana ke cewa dangane da shirin samar da dokar haramta amfani da leda a Najeriya. Sannan kamar kowace juma'a kofa buɗe take ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke so samu kurai. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni, amma da farko ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare, da fatan an sha ruwa lafiya. A yau Juma'a, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gana da shugabanni daga makwabciyar kasar Pakistan don tattaunawa akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. Zarif da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi sun jagoranci wakilansu a tattaunawar kafin jami'in diplomasiyyar Iran ya kai ziyara kasar ya yi wata ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan. Jami'ai sun ce tattaunawar ta mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin a yanzu haka. Takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka na ci gaba da zafafa tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakin dakile harkar siyar da man Iran a kasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a yankin a matsayin mai da martani akan abin da ya kira barazana ga Amurka. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku akan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Burtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu na gane cewa don ci gaban ƙasa akwai buƙatar wani sabon Prime Minister ya jagoranci gwagwarmayar ƙasar a cewar May idan ta a cike da hawaye. A saboda haka, a yau ina sanar da cewa zan yi murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar a ranar Juma'a 7 ga watan Yuni. Mako mai zuwa za a fara shirin zaben sabon shugaban jam'iyyar wanda kuma zai zama Prime Minister. A wata sanarwa da ta yi a wajen gidanta da ke Downing Street, May ta ce abin takaici ne matuƙa a gare ta saboda ba ta iya cimma yarjejeniyar ɓallewar daga Turai ba. Murabus ɗin da May ta yi ya janyo gwagwarmayar ga wanda zai zamo sabon Prime Minister Burtaniya na yanzu, wanda kuma May ke fatan zai samu nasara inda ta gaza. May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazanjiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar a kan batutuwan kasancewar Burtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron. kuma za ta ci gaba da zama matsayin shugabar gwamnati a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Burtaniya a watan gobe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 2,500 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar wata barazana da ka iya tasowa daga Iran. Muryar Amurka a baya ta ba da rahoton cewa Shanahan da babban jami'in rundunar sojan Amurka, wato shugaban kwamitin manyan sojojin Amurka da ke ba da shawarwari a kan tsaro, Joseph Dunford, zai gabatar wa shugaban ƙasa da shawarwari da dama don mai da martani a kan zaman fargaba da ke faruwa a gabas ta tsakiya, ciki har da yiwuwar tura dubban sojojin Amurka zuwa yankin. Shanahan ya tabbatar wa 'yan jarida da hakan gabanin ganawar da zai yi da shugaban ƙasa a fadar White House, yana mai cewa da ya yi tunanin tura sojojin Amurka zuwa yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, bayan da kotun koli ta ayyana cewa jam'iyyar APC ba ta da hurumin cike gurbin mukamin gwamna, bayan da kotun ta yi watsi da wata ƙara da take kalubalanta soke zaben fidda guni da jam'iyyar APC ta yi a gabanin zaɓe. Yanzu haka dai ɗan takarar jam'iyyar PDP Bello Mutawalle shi ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar. Lura da cewa shi ne ɗan takara na biyu da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye a zaɓen. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya fara da tambayar Mutawalle yadda ya ji da wannan hukunci.
To alhamdulillah, kotu ta yi mana adalci kuma ta yi mana Najeriya adalci kuma ta yi mana zamfar adalci, domin wannan abin da kotu ta yi ya nuna cewa yanzu wanda bai da kowa sai Allah, to kotu za ta taimaka masa. Don haka wannan hukunci da kotu ta yi mun maraba da shi, ko mun ji daɗi, kuma muna godiya ga al'umma akan addu'o'in da sun kai ta yi na neman nasara. To alhamdulillah, wannan zaɓin da Allah ya muna shi ne alheri ga zamfarawa. Saura da mi muna neman addu'o'insu na su bi mu da addu'o'i, domin duk wanda Allah ba mulki, to abin da yake nema na harko shi ne addu'a ta al'umma. Kuma yana tabbatar ma zamfarawa cewa za mu yi masu adalci, za mu yi masu abin da in Allah da ba a taɓa yi ba a faɗin Najeriya, insha Allah.
To yanzu haka jihar Zamfara tana fuskantar kalubale guda biyu. Na farko kalubalen tsaro, na biyu kuma darewar gidajen siyasa. Menene zaka fuskanta idan an rantsar da kai ranar 29 ga watan Mayu?
Idan Allah ya tabbatar da rantsar da ni, abu da za na fara yi in tabbatar da cewa domin so junanmu, ya haɗa kan al'ummar jihar Zamfara domin mu so juna, domin duk da muke so mu samu ci gaba, idan kawuna na lallabe ba za a samu wannan ci gaba ba. Zan tabbatar da in Allah ya yarda na haɗa kan mutanenmu, domin duk abu guda muke, uwa guda muke, uba guda, domin wannan gwamnatin da Allah ya bani ba wai zaɓe ne ba da komi, a'a Allah ne ya bada wannan mulki. Don haka zan wa kowa adalci, kuma za mu yi gwamnati ta kowa da kowa, domin kowa ya zo ya bada tashi gudunmuwa domin ci gaban jihar mu ta Zamfara. Sannan a fanni na tsaro, za mu fara tabbatar da cewa mun samu tsaro cikin ƙanƙanin lokaci da yadda Ubangiji Allah. Idan muka samu tsaro, to duk wasu abubuwa masu sauƙi ne zuwa gare mu. Don me? Tsaron nan shi ne tabbatacce wanda zai sa al'umma su samu kwanciyar hankali, insha Allah.
Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara kenan, wato Mutawalle, ba Mutawalle da nake ta faɗa ba, da fatan za a mun afuwa. To a Najeriya har ila yau hukumomin ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen fara sabon wa'adi na biyu bayan zaɓen da aka yi. Dama dai gwamnatin ta Najeriya ta ce za a yi ɗan ƙwarƙwarin biki ne a ranar 29 ga watan Mayun nan, kana a yi gagarumin bikin ranar 12 ga watan Yuli, saɓanin 29 ga watan Mayu da aka saba a matsayin ranar demokuraɗiyya. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, ya yi wa Umar Faruk Musa ƙarin haske kan dalilinsu na sauya wannan rana.
Aida 29 ga wata ne ake yin wannan hutu, to saboda haka tunda abu ya koma 12 ga wata, kuma daga bana doka ta ce za a fara wannan shekara, to shi ana sara'ayi shugaban ƙasa zai zama barna ko ta'adi da dukiyar jama'a, ce a yi biki biyu tsakanin kamar kwana 10 kacal ko 12 ayi bikin rantsuwa da hidimomi duk da suke tattare da wannan 29 ga watan Mayu watan 5 kuma 12 ga wata a so an saki zuba wani biki na demokradiya shi sai yace a bikin rantsuwa ayi shi safa safa bukukuwan ayi rantsuwa a karbi office shugaban kasa da gwamnati duk ayi wayannan abubuwa amma biki na hidimomi na sha'anin mika mulki demokradiya a maida su 12 ga wata shi sai aka ce wannan ya zama a sassauta wancan isu a zo a yi biki kamar yadda aka saba shugabannin kasashe na duniya duk da aka gayyata aka ce musu su saurara su bari sai a wancan 12 ga wata sai su zo na watan 6
an fara addu'o'i a latan juma'a kuma za a yi na cocicoci ranar lahadi mai zuwa menene kuma abubuwan da ake yi na shirye-shirye ko bukin kwale-kwalen bukin nan da za a yi a ranar laraba mai zuwa kenan
shi wannan biki na laraba na rantsuwa ai idan aka je dandalin Eagle Square nan Abuja na bikin shugaban kasa aka yi rantsuwa babu sauran wani abu sai kuma a dawo da daddare ayi kwale-kwaliyar liyafa ta cin abinci wanda yake babu baki daga waje mu na mu yan gida manyan yan siyasa yan kasuwa ambassadorji na kasashe su zo ayi wannan hidima da su banda wannan akwai bukukuwa da ita kanta uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta shirya ita kuma Adamawa za ta kaddamar da wasu ayyuka na cigaban kasa banda haka babu wani abu a karkashin tsare-tsaren gwamnatin tarayya sai 12 ga watan Allah ya kai manotan shi da sai ayi wayannan hidimomi
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya. To ɗan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da majalisar dokokin ƙasar ta fara shirin amincewa da dokar haramta amfani da leda saboda dalilai na kare muhalli kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aika mana.
Dokoya masu amfani da leda suka ji game da wannan doka da ƴan majalisar dokokin Najeriya suka amince da shi.
Eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledojin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin saboda soyowa ledojin kusan yana rage mana ɗan ribobi akan kayayyakin namu
to sai dai kuma wasu masu sarrafa ledan suna mai cewa za su shiga wani hali na kakani kayi kamar da Malam Ibrahim mai leda ya shaida man
kalan hali daga gurbacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba Gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya bada leda kyauta ba
to ko ne illa amfani da ledan ke da shi a tsakanin al'umma da ma duniya baki daya tambayar kenan da naiwa Malam Muhammad Sani wani masanin kimiyya da ma'adinai
yanzu ana ta zubar da ledoji a ko'ina Zuba wannan da ake duk inda ka yadda leda ba farin diddigewa za ta yi ba za ta shiga cikin kasan ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yanda ƙasar take tsare yanda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurɓata shi in kuma ba a ƙasa ta faɗi ba ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare yawanci in ka dubi magudanar ruwa zaka tarar cewa lejoji suke cinkushe su musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai ƙarfi in ka dubi yanda magudanar ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin dan ai wani abu da su ba in an kwashe su dai still za a sake zubawa ne ledar yau da ka san an yi amfani da ita shekara 5 shekara 7 8 10 in ka je wata kila inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically zaka tarar har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba
Babin Gida Jibrin murya Amurka daga Lagos
Ka gai da Babangida Jibril to kuna tare ne da sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 5 na yamma ne saura minti 14 kafin mu bude layukan mu bar mu shakata da wannan waka
Ha ha! Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To karfe 5 na yamma ne sauran minti 13 a nan Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Yobe. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Muna tare da Abubuwan Zam kasuwar da Maturu.
Yau to muna jin ka.
Na'am. Ni yau ra'ayina zan bayyana shi akan zabe wanda zai zo shi na shugaban majalisa na dattawa. Tsakanin Ahmed Lawan da Indimi. To yana da kyau dai gaskiya su waɗannan dattawa su samu su haɗa kansu tunda shugabancin nan gaba ɗaya ya dawo arewa ne. To ya kamata daidaita tsakanin su su cire mutum ɗaya su zaɓo da ya kamata kuma ƙasa ta ci mana gaba insha Allah. Tashi lafiya. Suna na Buba Zan kasuwar da Maturu.
To madalla mun gode Malam Buba. Bari mu je jihar Kaduna. A wane ne akan layi? Yawo to Bello sai ka daga murya kadan amma dan da kyar nake jinka.
Oke wallahi ana mun ruwa sama ne wallahi ruwa sama ake mana.
Ah to masha Allah. Yawo to ina jinka yanzu.
To ni ra'ayina ne akan kotun koli ne ta Najeriya. Gaskiya hukunci ne ta Najeriya kuma haka ake shi alƙalai. Azaje dan ai abu tsakani da Allah. Ne gaskiya a bashi mara gaskiya a bashi lahin shi. Eh ana haka to shege a da siyasa za ta inganci.
Malam Bello daga Kaduna. Bari mu je Borno. Wane ne akan layi?
Bani Abba ne.
Na'am, wane?
Bani Abba.
Yawo to muna jin ka Malam Buni.
Me ke ba?
Na'am.
Akin da a siyama ta ne zuwa yake in adata da
Malam Buni Abba akwai Malam Buni Abba akwai kaman ko TV ko radio a inda kake kuma yana kutse a maganar da kake
wace ba
ka kashe TV ko radio yau muna jin ka yanzu to
akan da adun da sai amma kame ana yake yake wannan kana ji
ina jin ka batun maganar sai amma kame
yau da kyau amma ya kamata a harar ku Allah.
Oho to a hada darbon Allah ina jin
a hada garkon Allah don Allah da annabi ko ta musulmi ko na kasamar a cigaba da garkon Allah kuma a siya makarmin shafi karafarafu daya.
To madalla mun gode Malam Buni Abba daga jihar Borno. Yana cewa ne babutin kawai a tsaya a sai makame ba ne a rika hadawa da roƙon Allah. Bari mu je jihar Niger. Wani ne akan layi?
Ibrahim Yankin Hula a garin Maiduguri a Kimba.
Yau to muna jinka.
To ni abin da nake tafi da shi tunatarwa ne da muke ma ainihin manyan na arewa a kowane lokaci a kullum. Game da ainihin yanayin halin da arewacinmu na Najeriya ya shiga ya shiga ɗaya hali ya shiga. Kuma yawan zubar da jinin da ake yi ba wai iyashi kaɗai ne tsaya ba hatta duk wani manomi da ke karkara yana cikin halin haula yanzu haka da halin da muke ciki. Don saboda amfanin wannan da muke nomawa gaba ɗaya abubuwa sun taɓarɓare ɓangaren kasuwanci abubuwa sun taɓarɓare. Saboda haka shugabanninmu na Najeriya na musamman da yawancin na arewacin Najeriya sun san da sani ba in arewacin Najeriya ta ruguje fa ba ainihin ya mutu na kawai kaɗai za ta shafa ba abin da muke ƙara tunatar da su kenan.
To a madalla mun gode bari mu je can kuma jihar Adamawa. Wane ne akan layi?
Alhaji Muhammadu 34.
To Alhaji Muhammadu muna jin ka.
Ya zani ya ra'ayina gwamnan zaɓaɓɓen gwamnan Zamfara. Allah ya taimaka shi, Allah taimaka masa saboda ya riƙe kowa da kowa. Ya zama naji. Su kuma sauran mutane su ɗauki darasi akan wannan yadda kotu ta yi, kotu ta yi daidai.
To madalla mun gode Alhaji Muhammadu 34 daga jihar Adamawa. Bari mu leƙa makwabciyar jihar ta Adamawa wato Taraba. Wane ne akan layi? Na Taraba, kana jin mu?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ba gida ni dai, ni ne Haya Muhammad daga Taraba.
Yau to muna jin ka.
Dai akan tsaron da ake fama yi a Douala dan taimaka a samu na Al-Mustafa Muga kokarin sa na tsohon soja.
Eh ina jin ka.
To dai Allah ya yarda dai shugaba Buhari zai yarda sai dan taimaka mana a sati domin mu ga kokari tun da dai arewacin kasa ne.
To mun gode Yahaya daga
Abuja.
Muna jin ka.
Bayan Umar Jaja ne.
Yawan to ya katse ni tarawon mun shiga Niger. Wani ne Niger?
Bayan Umar Jaja ne Niger.
Yawan to muna jin ka Malam Ibrahim.
Ni magana ne akan matsalolin tsaron Najeriya, musulmi su duka roƙo Allah a cikin wannan wata.
Layin Ibrahim Rijau na Niger State ya katse jihar Niger kenan. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yau barka da yammaci. Murtala ne?
Eh, shine Mamun Lalo.
To muna jin kamar Murtala, da fatan ka sha ruwa lafiya.
Mun sha ruwa lafiya, to kuma ana sa ku sha ruwa lafiya.
Amin summa amin.
Kuma da lato, kamar yadda kana aka saba sani, Murtala ne wanda ya saba kiran waya daga garin Gasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. To Mamun Lalo, gaskiya abin da ya faru a Zamfara, a matsayina wanda nake da membership na satin APC, na ji daɗin wannan tsari. To muna gaya wa duk wani gwamna da yake cikin wannan alama ne, kuma wannan sako ne yake isar musu, cewa kar ka ga wajen kana jam'iyyar APC ko ka ga za ka tsaya ƙarƙashin Ino Buhari ke abin da kake so. To za a har ba ruwan shi, wannan alama ne da ya ce dama cewa shi na kowa ne, shi ba na kowa ba ne. Ko mun ji daɗi, ko muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a Zamfara. Sannan duk gwamnonin da zai bisha kamar su ɗauki izina kan wannan, Buhari ba zai tsaya ma ba. In ko shi yanke hukunci, to ya danganta da irin abin da za ka gani ko aka aikata wa mutanen ka. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Bari mu je jihar Bauchi a gurguje. Wane ne a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Ayuba Garba Imam.
To alhamdulillahi, ranar Laraba dai mai zuwa da a rantsar da shugaban kasa da kuma gwamnoni, muna fata Allah ya sa a yi wannan rantsuwa lafiya a kuma kare lafiya. Sannan mu babban abin da ƴan jihar Bauchi muke so a wajen shugaban kasa shine aikin da zai fara ya taimake mu da maganan kafin zaki dam a jihar Bauchi. Idan yayi mana wannan kafin zaki dam, lalle ya taimake mu kuma da a samu aikin yi. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna godiya kwarai da kuma kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku ga a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai wani mako mai zuwa. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice. A gasar da za a gudanar a kasar Masar, kasar jamhuriyar Kamaruni tana cikin tsaka mai wuya wajen halartar gasar cin kofin ƙwallon kafa wanda za a gudanar. Da farko dai, kasar jamhuriyar Kamaru ita ce za ta hada gasar na shekarar 2019, amma duba ga irin yanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka ta yi, CAF ta hango cewar kasar ba za ta cimma burinta ba wajen kammala ayyukan filayen wasannin shine ta mika wa Masar. Sai dai kasar Komoriya ita kuma ta maka kasar jamhuriyar Kamaru a kotun TAS, masu hukunta ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka. Comoros sun ce dai Kamaru ba ta dace ta halarci gasan cin kofin ƙwallon kafa ba ta nahiyar Afirka, kasancewar akwai wata dokoki da ƙungiyar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka ya kamata ta yi duba akai. Sai kasar ta Kamaru ta kwashe sama da shekaru hudu kafin ta fara halartar gasan cin kofin ƙwallon kafa, kuma za ta biya kuɗaɗe har miliyan 1 na ƴarin Turai idan har kasar Komoriya ta samu nasara akan kasar jamhuriyar Kamaru a kotun nan na TAS. To kasar Malawi ce za ta maye gurbin kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan sako.
Sunana Abdulkadir Jadi, nan birnin Kwanni, jamhuriyar Niger. Azumi yana da tasiri wurina. Na farko dai, saboda umarnin Allah Ta'ala da ya kira bayinsa cewa su yi azumi, azumi na ƙara musu jin tsoron Allah. Lalle azumi na ƙara jin tsoron Allah, kuma yana koyar da mu tarbiyya. Tarbiyya shine gane cewa yadda talaka yake ini lokacin da bai da shi babu mai bashi. To idan kake ini da azumin nan ka ini baka ci ba baka sha ba, to haka nan shi ko ba ga azumi ba yake ini, bai ci ba bai sha ba, kuma ba azumi na ba. Kenan azumi na na koyar da mu sanin halin da talakawa suke shiga ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a cikin aljanna akwai wata kowa wanda ake cewa ar-rayyan, ba mai shiga sai masu azumi. Masu azumi kawai za su shiga, in sun shiga sai aliki, ba mai shiga sai mai azumi. Duk wata ibara da zakai inda ba azumi ba, to ba ka shiga wannan kowa. Kaga tasirin azumi gare ni kenan. Da haka nake kwadai kamin ma Ramadan ya zo, ina marmarin ya zo, kuma in ya wuce ina jin zafin wucewa shi gaskiya. Wannan shine tasirin azumi gare ni.
To Allah ya samu dace. Yanzu kuma ga labari a takeice.
A yau Juma'a, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gana da shugabanni daga makwabciyar kasar Pakistan don tattaunawa akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. Prime Minister Britania Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku akan batutuwan neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Britania daga Tarayyar Turai. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 2,500 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar duk wata barazana da ka iya tasowa daga Iran. Jami'ai a ƙasar Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul da ke cike makil lokacin da ake sallar Juma'a, inda ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradan gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da mazauna babban birnin na Afghanistan sun bayyana cewa malamin da aka kashe, wato Maulabi Samiullah Rehan, yana cikin jagorantar sallar Juma'a.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, har da ma kallon labarai cikin bidiyo da hotuna a shafinmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Zamanin ita Zahar Aminu Fage da titaya ne gabatarwa da Julie Leathers Creation da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Sai injiniyanmu Calvin Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.